Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu a yanar gizo ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Yau da gobe yana kasar Kamaru, kuma kamar yadda aka sani wakiliyar mu a can mai wannan tsari za ta gabata mana da shirin, inda a yau shirin zai tattauna da mata da maza. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafi da girke-girke masu ƙayatarwa, don haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe. Yake masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba zan jajirce in baku da wakiliyar tamu a Kamaru Maimunatu Sadu gare ki.
Masu sauraro mu, ina jinjina muku da kasancewa da kuke yi tare da mu a kodayaushe cikin shirin yau da gobe. Da fatan kowannen ku na cikin ƙoshin lafiya. Yau dai batun da zamu tattauna a kai ya danganci mata ne, game da al'adar su na wata-wata da kuma yadda ake tsafta a yayin wannan al'adar. Amma dai kafin nan zamu saurari Malam Awal Shehu, wanda zai kawo mana ɗan takaitaccen tarihi inda aka samo asalin al'ada, duk da cewa magana ne da mutane suke yi. Amma zamu ji gaskiyar maganar daga bakin malam, sai kuma bakin mun da na gayyata game da wannan tattaunawar da zamu yi game da al'adar mata na wata-watan. Sai kuma Dr. Kasim, babban likita a babban asibitin Hospital General na Douala, wanda shi kuma zai kawo mana haske game da wannan maudu'in din. To da farko dai, kamar yadda na fara bayani, Imam Awal Shehu, shi tarihi game da asalin al'ada mecece gaskiyar maganar? Saboda muna jin cece ku ce da al'umma ke yi a koda yaushe, ku kuma mutane suna yawan maganar cewa batun maganar zancen al'ada ya samo asali ne a lokacin da Nana Hawwa'u ta dau itaciya da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu a gidan aljanna, inda ta bawa annabi Adamu, inda shi ma ya ci dai ya zama masa wannan kwallo da ke makogoransa, sa'annan kuma ita kuma da ta ci sai ya zama mata al'ada. To shi yasa muka ce me yake gaskiyar maganar malam?
To gaskiya ƙarya kusan tarihi dama kullu haka shi yake, ko ka dauka gaskiya ko dauka ƙarya, indai ba ya tabbata a hadisin manzon Allah ko kuma Qur'ani Allah ya bayyana akai, ina fata fahimta. Amma dai maganar itaciya tana nan. Shi haila sanadiyar ne cikin wannan itaciyar da aka haila ya fara zuwa, ko kuma dama Allah ya halice shi? A dama halittar Allah ne tun farko, halitta ne Allah ya halice shi. Dama mata duk wata za su dinga haila, saboda dinga wanke musu mara, yana wanke musu mahaifa kuma da sauransu. Amma kaga namiji ai shi bai yi haila, halitta ne gaskiya ga fadi, halitta ne Allah wanda Allah ya sa mishi gabata, duk wata za su dinga yin abin su. Shi sa aka saka maka kan cewa wato mace idan aka sike ta za ta gaji ne uku, shine wata uku kenan, masu yin wata-wata. Akwai mata masu yin haila sau biyu a wata ɗaya, to za su yi sau uku, in kuma na mutuwa ne za su yi wata huɗu da kwara goma. Wannan shine ala kulli halin.
Malam, a wani lokaci kuma an samu maza da suke kyamar mata a yayin da wato suke wannan jinin hailar ɗin, amma kuma zuwan fiyayyen halitta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ba bai cancanta a ce an kyamace wato mace yayin da take haila ba, sai dai ya nuna tsarin da za a bi wajen wato ainihin kare jikinta ko kuma tsaftace wannan jikin nata. Yaya dai lamarin ya kasance?
Wannan haka ne, kafin zuwan musulunci Yahuda a basa ya sunan shi basa ma'amala da mace tana haila, hasali ma suka yi masa ɗaki can bayan gida, da yake can bayan gida ka wani lokacin kailan mace ne sai aka kai ta can tukuna sai ta gama haila take da a cikin mutane ba sa cin abincin ta ko da ruwa ta ba fara sha ba kai ko da ta cin harun ta mika wani miji ta karba ba ina kyaman to karanta ce to shine Allah yake ce a ko abu ayi suna tambaya gaba da mata masu haila Allah yake ce kul huwa aza ku ce musu yayi kazanta ne lokacin da suke fitan haila nan fa ta dinin safi da mahidi amma yake ku ne sanci matan kura cikin haila mai nisantar da aka ce nan ba waya kore su bane wajen ma'amala ne wajen ma'amalan ku aure shi ne za a nisance su shi ma sai manzo Allah ya fassara mana ma'amalan yace dan mace mace na haila ba waya shi ka gudu bane ko ka koma ita wani ko kai ko gudu ka koma daki ko ita ka tura wani daki ko kana falo tura shi uwar daka a ba haka tace ba za ku zauna gado daya za ku ci abinci kwano daya za ku sha ruwa kofi daya tunda ba fita bane da yake ka ake kama shi na fata fahimta abin da ake magana kurin ma'amalan aure shine manzo daga cewa abin da zaka yi abin da yake sama daga cibiyanta kana da iko da wannan wajen zuwa sama abin da ka daga cibiya zuwa sama zaka yi amfani da shi kuna Aisha saka haka ta faɗa ta ce idan na haira ina daura kwarjin laira manzo da abin da yana wasa da abin da ya cibiya na zuwa sama amma abin da ya cibiya zuwa kasa kuma ba tabawa shi sai ka da fatu da misafir mahaila ko sai ta mata suna cikin haila wannan shine to kaga musulunci ne zai ka ce idan mace ga mahaila akwai wankan da ka tsara mata shin da ake wanka kamar wankan jinaba shine wankan jinaba shine wankan haila shine wankan ko juma'a duk dai shine amma ni ne kun ta bambanta wannan shi to kaga haka ne saboda haka idan mace na haila ba guje mata ake ba ba kyaranta ake ba ba kyamanta ake ba dan ba cuta bane da zai kama mutum a'a sai dai kuma mace tana haila ita ma ta dinga tsada ta tsafta ya ba ce tsafta da akwai ne da wata jini zaka ji na karni misali to kuma ka ga ba ta iya gyara cikin ta ba ba da mata wuce kusa da kai sai ka ji tana karni to haka gane ma cewa tana haila wata ma zaka zo da ita gida za ta haila har ta gama haila ka tamma tana haila ba to zaka taba jin wannan ma hamamin karni karni ba zaka taba jin wani abu dai haka ne wani abin na rashin dadi ba kaga ni ko saboda tana tsafta cikin ta ta yi ko ta san bincike ina fata ku sanna kuma an gama kuma yana da kyau a samu tsaron miski a saka a cikin farji da su auduga a goge gaba da shi
a ilimi yana wurin mata a raya suna wurin mata na da gurguro yana wurin mata a riya tana wurin mata a riya take na wurin mata zumunci yana wurin mata a riya take ni wurin mata kowa ya raina ga tumar wani to ta ka bai mutunta ba a riya
Kai ma sauraro, ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda hirar mu za ta kasance da wannan manyan bakin namu da Hajiya Salamatu mai akwai wanda ta gajiya ta gayo wanda za ta yi mana batun magana al'ada a zamanin da. Sannan kuma muna tare da matashiya Malama Habiba da ita ma za ta yi mana bayani kan wannan. To bakin mu ina so na ji daga bakin ku. Kowa ta faɗa mini a wani shekara ne ta fara wato ganin al'ada.
A maganan gaskiya kin san wato rayuwa na kunya yana cutar mutane ko kuma ya cutar da mutane da dama
haka ne
a zamanin da din wasu yaran ba sa faduwa a gidan iyaye wasu a gidan mazajensu suke faduwa to idan Allah kuma ya hada ka da tagari don wani zubin ma ba makishiyan ce za su nuna maka yadda kake gyara jikinka ba wani gidan iyayen miji ne kana cikin wasan tsalle-tsallenka sai ka ji kawai wani abu ya fara fita a jikinka to daga wannan lokacin sai ki ga ko uwar miji ko wayar miji sai ta ce miki yau kin fara girma fa yau girma ya hau kanki to ki san ma me ake nufi ma da girma
da wannan girman ba
kanki ba saboda a wannan lokacin da kika fadi nan sai ta yau kin zama mace wato wannan magana dai kin kawo magana akan mutanen da yaya suke ya suka dinga gudanar da
wannan abun a kuna hira da iyaye yayin da wannan lamarin ya same ku kamar yadda kika cewa wani lokacin ma ba a gidan ku kuke faduwa ba a gidan aure ne kuke faduwa
haka ne wato maganar da take nan akan wannan maganar ita ce maganar rashin hira da yara yana kawo matsala babba saboda ainihin shi mutumin da yana da wani kunya wanda kunya ita kunya ta cuta don kunya yana cutar da kai baka san yadda za ka yi ka ja ɗanka jiki ka nuna masa cewar fa akwai wani lokaci yana zuwa mace tana sakewa daga shekara 12 13 zuwa 14 ya danganci da kowace da irin halittar da Allah ya mata to daga wannan yanayin halittar ne yanayin zuwan jinin yarinya yake zuwa to wasu ba su ga da yaran suke hira kai tsaye ba wani da yar uwar uwa ce yar uwar uwarta ita ce za ta zama abokiyar hirarta za ta ce mata akwai lokaci yana zuwa duk wani abu da kika gani a jikinki kada ki mamaki idan kin ga wannan abun to ki tabbata cewa ba wani illa bane a jikinki sai ki fada sai a nuna miki
yadda
zaki to kin gani kaman da muke magana haka din ni ma kaina a lokacin da na fara gaskiya na fadi she na tsorata na tsorata ina zaune tashin da zan yi kawai haka sai naga bayan tufana ya fadi she na ibu gudu ke na samu mamata na ce mata ya rufe ga wani abu ya fita a jiki na
ga wauta
na ce mata ga wani abu ya fita a jiki na sai ce zo zan nuna miki yadda ake yi kenan da na taho kenan mamata sai ta nuna miki shi ne ga yadda ake gyaran jikin sai ta sama mini tsumma sai kalmasan tsumma aka yi kuma igiya akwai igiya da ake na bante wato wannan ne shi a saka miki a gwafa miki kaman dai idan yadda mace ta haihu ake mata wannan abin saboda kada iska ya shige to daga wannan lokacin kenan tace mini to daga wannan lokacin fa yanzu aka tafi fara zama mace kenan guje da tsalle da baya da fasali ba
nake
ba taki bace saboda haka jinin yana zuwa kowace ya mace karki tsorata wani jinin yana yin kwana biyu yana yin kwana uku to daga wannan lokacin da jinin ya kare a jikinki kuma sai a nuna miki cewa ga yadda ake yin wanka karewan wannan jinin to kin gani wannan abin mu ma kanmu ya same mu kuma mun tsallake wannan rijiyar din da baya cikin ikon Allah don an yi wannan jinin bai fi shekara biyu ma yake nan sai aka aurar da mu
to ni abinda ya dan ja hankali na shine batun maganar zancen ainihin yanayin kunzugo da kuka yi a baya wanda kika ce ana yin sakaman bande wanda zani ne ake yayyankawa wato kuke amfani da shi kuma wannan zani ne za a dauka a yi igiya da shi
haka ne
to a yanayin da kuke yin wannan shin kuna jin ku da kyau kamar yadda kowace mace idan ta sanya wannan kunzugo za ta ji ta wato akame ba tare da ta samu matsala ba domin muna gani kamar yanki baya tsotse wannan jinin sosai
haka ne to a yanda dai da mutanen da suke a gaskiya shine wannan kin sai idan aka yi abin yanayi guda biyu ne wanda za a dan mara miki akwai dan falle da ake yin sa wannan fallen idan aka yi shi shine ake dora shi akan dogo shine yanzu yake nan kaman fasalin abin da ake kira gane ciwo da mata suke amfani da shi mutanen da idan aka yi wannan doguwar to doguwar sai kuma a yi wata sai a ninka idan aka kalmata ta sai a dora ta akai to wannan din nan zai iya in dai kin san jinin yarinya budurwa jinin baya fita da yawa haka kin gane ba ko to idan aka yi a bayan an miki wannan damara na wannan igiya sai a fara daukan wannan fallen sai a nuna miki ga yadda zaki sashi a jikinki idan kika saka wannan a jikinki kuma sai a dauko shi wannan dogon sai a sa miki shi kaman bante shine zai sauko
wannan gaban domin idan aka daure shi zai sauko gaba wannan kuma ya sauko baya
wannan kuma ya baya a lokacin da kake cikin wannan yanayin a gaskiya mutum ne yana cikin tsarkuwa domin kana cikin damuwa domin yanayi ne wanda baka san shi ba wani sabon rayuwa ne ka fada ko to sai kuma a hankali ne an yi wata daya biyu zuwa uku kuma sai ka fara dan zama gwani kuma ya danganci a wani lokaci ne Allah zai sauko maka ma da auren din kai to shi kuma wannan banten nan ana yi miki iri daban-daban ya su miki kaman guda iri uku haka sai a baki a nuna miki cewar idan kika ji jikinki ya jike akwai dan bokiti da ake sama miki wannan a ciki idan jinin ya bata bante to idan kika cire shi ga yadda ake zaka saka shi cikin ruwan nan ne sai ki matse jinin idan aka matse jinin sai a dura shi a matsayi idan aka dura jinin a matsayi sannan kuma sai a ce to yanzu sai ki kasa bulu sai ki wanke shi da kyau ki masa wanki kyakkyawan wanki sai ki daure shi sai ki shanya sai ki kawo wani kuma sai ki amfani da shi to a wannan yanayin da aka fara nuna ma yaro cewa ga yadda ya kamata yayi ana nuna maka cewa ita jinin al'adam ba a zubar da ita ba a wanke jinin a kwaran yadda ita a kasa don kwaran yawwa da ita manya wasu manya suka ce zubar da jinin haila idan har kiyaci suna yawan hawa kai yana haddasa ma yaro saurin daukewar jinin haila to saboda haka jinin haila ba jini bane wanda ake wasa da shi jinin haila jini ne wanda ake killace shi a gaskiya in aka yi masa kyakkyawan wanki ba sai yake durawa a wannan yanayin kan gaskiya mun yi rayuwa akan wannan din to amma ana yi ma yarin yakun zubo wajen irin kashi uku za a yi miki idan wannan mai jinin ta mai fita da yawa ne ga yadda za a yi miki kalmasa
idan akwai inda kan jini na
yawa to idan kuma jinin ki ke jini kadan ne yake fita miki akwai yanayin da zai miki kamar da ce ga fitalin ganitin a yannan to haka iyayenmu da ko kakanninmu ma za a ninka a ninka a nuna miki ba yanda idan kika zo gobe ba sai kuma an nuna miki ba a nuna mutum so biyu haka kalmasa to wannan tsumman ne idan kika gama al'adanki ya kare yanzu idan kuma jikinki ya dawo za a nuna miki ga yadda ake wannan wankan na daukewar wannan jinin ya nuna cewa kin girma ne to akwai dan adaka da ake samu sai a adana wannan kayan uzurin sai kuma wata wannan yanayin ka gaskiya
ga iyaye da suke yi kenan
haka yake
zamu dawo kan Habiba barkanki da zuwa cikin wannan zaure mai tarin albarka kuma kamar yadda kika zo kika kaddamu mun fara wato shiga cikin maudu'in din wanda wato tsafta ga ya mace da muka dauka akan wato batun maganan zancen al'ada kuma mun san ke kanki sanda kika fara zama yarinya sa'annan kuma kika zo kika zama uwa a halin yanzu zamu so mu ji anaki lokacin yaya wato abin ya same ki don mafi akasari zaki ga wasu ina samun su a kasuwa ne su har gitse a makaranta ne ko kuma aboko ne da sauransu to a wannan lokacin ke yaya kika samu kanki
ni dai a yadda zai ce gaskiya a lokacin abokan ya fara to kisa a lokacin
ina secondary a lokacin ko primary
a primary ina da daki biyar ne a primary a boko to lokacin kuma a boko ana nuna mana yanda lokacin ya mace lokacin hailan da zai zo ana gaggaya mana ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi to ni na riga na sa a kai na deja da mamanmu ita ma tana zaune da mu tana tambayar mu kowane lokaci domin ni na bai zo da sauri har shekara goma sha biyar to tun shekara goma sha hudu sai ta tambaya na yaya to na riga na sa deja a kai na ce
abun na zuwa
to lokacin da ya fara zuwa ina nan a daki biyar ina sukun nema wata kawana ne ta ce min ga cikin ke
ya baci
to na riga da yi na san dai haka ne na tambayi mai karantar da mu abin nan shi ta bani dama shi na koma gida ana yi ma wata uku mama na bata sani ba shirin wata ran ta yi mini saukan lema ban daki kamar dai dama fako na take to a lokacin ne ta gani ta ce a tuntuni mai sa ba ke gaya min ba to yayin da dai haka ya ce
wato kamar yadda dai muka saurara tsarin wato mutan da da tsarin mutan yanzu akwai wato bambanci saboda karantar da yara da ake a halin yanzu wato a makarantar boko wanda dai gashi kina primary a wannan lokacin din amma kuma gashi kin riga kin karanci wannan abun kuma kika sani to ke uwar yaya mata ne mun san mafi yawancin ƴaƴanki yaya mata to yaya ce kika tafiyar da naki yara a halin yanzu saboda kin ce ke kin riga kin san naki a primary kuma kin zauna da shi har tsawon wata uku kafin mamar ki ta sani to yaya naki yara ke kuma kika tafiyar da su
a cikin yara na dai ɗaya ne tukun na ta fara to ita ya suna mata a gida ne ta dawo ma hutu ta je wuta wajen kawunanta da ta dawo ne ciwon kai ya fara mata da ciwon kai da su zazzabi can zuwa yamma sai ta kira ni to ita ma da yake tana na kin san su ku yaran yanzu suna nisa su kudewa tana nan a sai ta kira ni ta gaya ni anan ne na nuni na matan da za a yi dama ta iya su wankan jannaba su wankan haila duka domin mu a lokacin mu da wankan hailan nan
ba a nuna sosai ba
ba a nuna mana sosai ba domin su yanzu a makaranta ana koya musu ana nuna
to amma kuma akwai abin da dai ya dan kama mini kai saboda ke kin ci a wannan lokacin ki a primary kin riga kin san komai ita kuma gashi a secondary she ba ta yi hikima ba to wauta take tare da shi ko dai yaya da ita ba ta tafiyar da abin ta
domin kin san akwai su kubida da ne yanzu ba iri daya bane su shashi angry full suke to ban sani ba ko ana gaya musu a school kamar science ko ba a yi musu bayani
kamar da sashin francophone
suke bayani wani sai a school in teacher mu na mace ce a daki biyan in ta nema na bayani she ki ga kowa yayi shiru mazajin na haka za su dinga to shi sa na ce ita saboda haka ne amma na nuna na mata shi ke nan yanzu ma ita take ba wani matsala a kan su maganar wankan hailan nan da yadda sallah na gaya masa cewa to kin san yanzu ana so mu rubuta miki zunubi da lada duka gwamma ta ke dinga wasa da sallah lokaci biyar da kuma wankan hailan nan daga ya kare ki wankan ki dinga
sauraronmu yau kuma za mu garzaya wajen kwalamarmu na mako tare da Hajiya Habiba gare ki muke a halin yanzu
malama maimuna barkanmu da warhaka kamar da muke girke-girken mu a kullum yau za mu dafa muku miyan kubewa da agwa a ciki sannan kuma a ida tuwon shinkafa miƙaƙƙen tuwon shinkafa insha Allah to na kayan miya dai ana bukatan kubewa da kaguwa ana bukatan albasa barkono dan citta dan tafannuwa gishiri da dan magin dandano da dan guntun kanwa a gefe to ana bukatan kuma kaguwa da dan mangyada kadan dan mangyada dan daidai shi ma a gefe da kuma shinkafa na yin tuwon shinkafa ana bukatan shinkafa yanzu ta shashin haɗe an ɗauki kubewa da aka riga aka siro aka wanke shi da kyau aka yanyanka shi ƙanana wani ana dakawa a turmi wani kuma ana niƙa shi a mayonnaise yanzu aka yanka shi ɗan ƙanana aka saka mayonnaise za a niƙa shi a gutsuri ɗan guntun kanwa shi a jefa ciki a niƙa ni ya niƙuya kai yayi laushi daidaiwa da ya niƙu daidai yanda za a iya wato ya niƙu ni dai na akwai wa'anda ba su a niƙa kubewansu amma ni ina ɗan niƙawa domin ya faffashe kada dai ya niƙu daiwa kuma akwai manyan gudaje kuma a ciki to a ajiye shi shi ma gefe yanzu a ɗauki albasa da su ɗan tumatu kamar ko kwaya biyu uku domin kubewa bai son tumatu da yawa a ciki kamar kwaya biyu ko uku a yanyanka shi shi ma da albasa a yanka da barkono da ɗan tafannuwa da citta yanzu a yanka shi shi ma a niƙa shi yanzu an niƙa shi sai a ajiye shi a kwano shi daban yanzu sai a ɗauki kaguwa kagon da aka riga aka sayo aka ana cire abin nan shi murfin kagwaya ake faɗa bon ana gyara dai kagwa gyara su da kyau a cire kayan cikin inyin da ake gyaran su kifi shi ma na shi gyaran nanan daban to ana gyara shi a cire su kayan ciki a wanke shi da kyau ana rab amin na raba shi bibbi a raba shi bibbi a wanke shi da kyau a saka tukunya yayyanka dan albasa a ciki a sa dan gishiri da dan gurdun ruwa a bari ya tafasa da kyau in ya tafasa ya she canja kala shi zama jajawo in ya tafasa ya ruwan in ya kare a ciki yanzu sha dauki kongiman da aka riga aka nika su kayan tumatur da albasan da aka nika yanzu sai a zuba a ciki a zuba dan man inci a juya in ya soyu da kyau yanzu sai a zuba ruwa daidai yanda zai isa daidai na kubewa din yanzu sai a zuba ruwa in ruwa ya so matafasowa an sa gishiri da magi duka a ciki ruwa ya so matafasowa yanzu sai a dauki kubewar din a zuba a ciki ya tafaso zai nuna ya nuna a bar shi ya nuna da kubewa ya tafaso sai ku ga yana yauki da daɗi ɗanɗano mai kyau to in ya nuna kubewa ya nuna yanzu sai a sauke yanzu a dauki shinkafa in an wanke shinkafa da kyau an shanya shi ya bushe sai a nika shi shi ma in an nika shi a ɗora tukunya wuta a zuba ruwa in an zuba ruwa daidai yanda zai yi na tuwo in ruwa ya tafasa sai a yi targin shinkafa a zuba shinkafa a cikin ruwan sanyi a yi amurtsuka yi targin yanzu sai a zuba shi a cikin ruwan tafashashen ruwa na tukunya kamar dai ana dama kunu ne yanzu in targin ya nuna da kyau yanzu sai a ɗan rage ɗan targin kaɗan yanzu sai a zuba shinkafan miƙaƙƙen shinkafan da aka riga aka niƙo sai a tuƙa ana tuƙan an tuƙa in wani shinkafa yana kumbowa sai yana ɗan tauri to ɗan ruwan targin da aka rage a gefe shi za a ɗauka a ƙara a cikin yanzu sai a tuƙa in ya tuƙu ya nuna da kyau sai a nemi yanzu taɓa abin nan abin kwashe tuwo yanzu sai a ɗauka ɗan shafa mai a cikin abin kwashe tuwo ana kwashewa ana lelayawa ana sakawa taimus a lelaya sa taimus ga miya nan shi ma an zuba shi a na shi tasa yanzu sai a yi sauri a ci to sai mu ga dai
kun ji yadda dai wannan shiri ya kasance da fatan kun kayatu sai wani mako kuma idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da sabon batu da kuma makalamanmu na mako a huta lafiya
shin kuna neman labarai da dindimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa to ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka alamar karawa 1 wato +1 sai ku saka 202 445 6389 zan sake maimaita lambar alamar karawa 1 202 445 6389 kada ku bari a barku a baya sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannun
Masaro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Fiona Nanduru da ta haɗa mana shirin Hawa Sharifu Sallama da ku daga nan Washington DC sai an jima ku.